This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Yanzu Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da shirinmu na dare yau Litinin, 1 ga watan Yuli 2024. Bayan labaran duniya za a ji ƙarin bayani akan halin da ake ciki bayan harin da wasu mata 'yan kunar bakin wake suka kai garin Goza a jihar Borno, inda mutane da dama suka mutu.
Ranta bom ya tashi, sai na tafi duba kani na karami. A sai akwai wani bom a gefe. Mutane suna janaiza, ni kuma na tsaya a gefe. Ina kan tsaye, zan juya kan sai ranta bom ya tashi. Da ta sai ya buga ni, sai na fadi.
Sa kuma a ji cewa kungiyar kwadugan Najeriya ta hau kujerar naki a game da kiran da gwamnonin kasar suka yi na kyale kowace jiha ta yanke iya abin da za ta iya biya a matsayin mafi karancin albashi. Bayan nan yau ma muna tafa da shirin 'yan kasa da hukuma, wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar kuma a wannan makon. Shirin zai tabo batun korafin manoman jihar Niger da gwamnatin jihar ta lalatawa amfani bayan da ya banyata kankama a gonakinsu, al'amarin da suke kallo a matsayin yunkurin kwace musu gonaki da suka gada iyaye da kakanni. Sai kuma labaran wasanni wanda Murtala Faruk Sanyina zai gabatar daga nan Washington DC. Yanzu dai zai mu
jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Kotun kolin Amurka ta yanke hukunci a yau Litinin cewa tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump yana da kariya daga gurfana a gaban kuliya kan duk wani aiki da ya hukumanci a lokacin da yake kan karagar mulki na sake zabansa a 2020 da ya rashin nasara, amma banda abin da ya yi ba na hukuma ba. Babbar kotun ta Amurka ta bai wa kananan kotuna damar yanke shawara kan ko a karkashin waɗannan abubuwa Trump zai iya fuskantar tuhuma. Hukuncin da alkalai shida suka goyi baya, uku kuma ba su goyi baya ba a ranar zaman kotun ta ƙarshe a wannan shekara, wannan ya tabbatar da cewa ba zai fuskanci shari'a kafin zaben ranar 5 ga watan Nuwamba ba, wanda shine zai zama dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican, wanda zai sake karawa da Joe Biden na jam'iyyar Democrat da ya kayar da shi a zaben 2020. Trump ya musanta aikata ba daidai ba da ke da alaka da sakamakon zaben 2020, amma ya dade yana karyar cewa magudi yayin kada kuri'a da kuma yayin kidaya kuri'an ne sanadin rasa damar sake yin wani wa'adin shekaru hudu a fadar White House da ya yi. Sansanonin sojan Amurka da ma'aikatansu a sassan Turai suna cikin shirin kota kwana bayan sabbin bayanan sirri sun yi gargadin yuwar kai harin ta'addanci da za a auna kan sansanonin ko kuma ma'aikata. Wani jami'in tsaron Amurka ya tabbatar wa BOA cewa sansanonin sojin Amurka a sassan rundunar haɗin gwiwa ta EUCOM an ɗaga matakin su zuwa dakarun tsaron halin da ake ciki, wato Charlie, wanda ke nufin wani hari na iya faruwa. Sai dai jami'in bai yi ƙarin haske ba kan bayanan sirrin da suka janyo canjin, ko da yake jami'an yaƙi da ta'addanci daga ƙasashe da dama sun yi gargaɗin ƙaruwar barazanar, ciki har da wasu da ke kewaye da gasar guje-guje da tsalle-tsalle ta Olympics ta lokacin bazara a Paris. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin, Isra'ila ta saki shugaban babban asibitin Gaza a matsayin wani bangare na sakin Falasɗinawa da dama waɗanda aka mayar da su zuwa Gaza domin kula da lafiyarsu. An tsare Muhammad Abu Salmiya tun a watan Nuwamban bara, ya jagoranci asibitin Shifa wanda sojojin Isra'ila suka kai wa samami a cikin watan Nuwamba, yayin da suke zargin cewa mayakan Hamas sun yi amfani da asibitin a matsayin cibiyar bada umarni na harkokinsu. Sai dai hukumomin asibitin sun musanta zargin, kuma sun zargi Isra'ila da saka marasa lafiya cikin haɗari tare da Falasɗinawa da suka rasa mahallansu waɗanda suka zo asibitin domin neman mafaka. Ben Gibir, mai bawa Isra'ila shawara kan tsaron ƙasa kuma mai ra'ayin riƙau, ya soki sakin Abu Salmiya, inda ya wallafa a shafinsa na X cewa hakan yin sakaci ne da tsaro. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa makaman tsaron sararin saman ƙasar sun harbo jirage marasa matuka na Ukraine 36 da suka kai har-har a yankunan Rasha da ke da iyaka da Ukraine. Ma'aikatar tsaron ta ce ta harbo jirage marasa matuka 18 a yankin Bryansk, yayin da ta harbo 9 a yankin Kursk da kuma wasu ƙarin 9 a Belgorod. Vyacheslav Gladkov, gwamnan yankin Belgorod, ya ba da rahoton lalacewar gidaje da kuma a ƙauyuka biyu, sannan ya faɗa a kafar Telegram cewa yankuna da dama ba su da wutar lantarki sanadiyar har-haren. A ƙarshe, ƙasar Hungary ta karɓi shugabancin tarayyar Turai ta EU na karɓa-karɓa a yau Litinin, inda ta yi alƙawarin zama mai haɗa kan jama'a ta gaske, duk da damuwar da ake fama da ita saboda kallon da masu suka ke mata ne mai kama karya kuma mai ɗasawa da Rasha. Prime Ministan ƙasar Viktor Orban, wanda ke jagoranta ƙasar ta tsakiyar Turai tun daga shekarar 2010, da yake da nufin kawo sauye-sauye a demokuraɗiyya salon masu sassaucin ra'ayi da suke rikici akai-akai da Brussels kan doka da oda da kuma batutuwan da suka shafi kare haƙƙin ɗan adam, shi ne kuma shugaba ɗaya tilo na EU wanda ke ci gaba da alaƙa da Rasha duk da mamaye Ukraine da ta yi. Ya ƙi aika makamai zuwa Kyiv, kuma ya sha sukar takunkuman da aka kakaba wa Moscow game da yakin.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga jihar Borno Najeriya da ke arewa maso gabashin kasar, inda kwatsam a ƙarshen mako wasu mata 'yan ƙunar bakin wake suka tada bama-bamai a cikin taron jama'a a garin Goza. Yanzu dai alƙaliman da ke fitowa daga jihar ta Borno sun nuna cewa adadin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da waɗanda suka jikkata ya haura alƙaliman farko da aka bayyana. Daga birnin Maiduguri ga wakilinmu Ibrahim da ƙarin bayani.
Bayan fashewar bama-bamai guda biyu a garin Goza da ke jihar Borno, yanzu haka dai adadin waɗanda suka rasa rayukansu na ɗaɗa karuwa, waɗanda suka jikkata adadinsu yanzu haka ya kai 42, suna asibiti ana duba lafiyansu. Marasa lafiyan azantawansu da muryar Amurka sun bayyana yadda lamarin ya faru da su.
Rasha bom ya tashi, sai nace bari in tafi, sai na tafi duba kani na karami. Na tafi duba kani na karami, a sai akwai wani bom a gefe. Mutane suna janaiza, ni kuma na tsaya gefe. Ina kan tsaye zan juya kansa na ji bom ya tashi. Da ta sai ya bugani sana fadi sana tsuma daga nan kai asibiti sun kara kai asibiti kuma bomi an kara fitar na asibiti san kai gida gari ya waye san za ka kawo mu san kan brigade na sojoji dan kan sa rubuta sunan mu an kawo mu
lokacin da ake janaizan sai bom na biya sake tashi
mun ga mun tashi gon abin ya za ta mai akai da kafa ya jin da kafin yayi wura uku a nan da sauki dai
sunana Abubakar Boba
cikin waɗanda a yi tunanin ne ya faru da su
ina ɗaya daga ciki na farko ne yanayin da abu ya faru da yi muna hira mu to kwacewa dai akwai matan da mun gani da yaro karami mace a hannun kotu kamar irin mutumin da sun zo suna neman taimako tana bara ne haka to muna kan hira kawai sai muka ji amsawan abu to da ya amsa shi ne wasu a faɗe wani su ne mai haka sai an samu mun tashi dai ko wanda da ji ciwo sosai wani kuma babu ciwo sosai an yi roshin an kai mu alhamdulillah da sauki.
Barka dai
mai gida.
Sannan ya jiki?
Alhamdulillah da sauki.
Wannan iftila'in ko da ya faru?
Wallahi tallahi.
Kaman a garin yayi wannan al'amari ya faru?
To tashiwan na farko nan dai ni bana can. Na je gona na dawo na yi wanka sai ya ce ga abun da ya faru ba. Sai ni na zo wajen daidai ina zuwa wajen ma gashi ana janaizan wayansu da wannan abu ya faru.
Na farko din kenan.
To shine kenan ni ma na tsaya wajen janaiza sai aka gama sallace shi za a sashi a jiga a kai magabarta sai wannan abu kuma ya kara faruwa na biyu da mu a nan ne kenan ya watsar da mutane a can gaba ɗaya kenan na biyu to na hudu nan kuma da yake abun ya faru a bayan mu ba za mu iya musan labari wani
sannu mama
sannu fa alhamdulillah da sauki amin ya rabu alamin amin.
Yakubu Bamba Ali shugaban masu karban waɗanda suka jikkata a asibitin gwamnatin jihar Borno ya bayyana adadin waɗanda yanzu haka suke asibitin.
The total number of victims that have been brought to state specialist hospital are 42. A
jawabinsa ya ce cikin mutane 42 da suka samu raunuka waɗanda jikin nasu ya tsananta an kai su asibitin gwamnatin tarayya da ke birnin Maiduguri.
Those are going to be the challenges even if ICRC is
Dr. Babashehu Bashir babban likita asibitin gwamnatin jihar Borno ya ce yanzu haka ICRC sun shiga cikin lamarin inda suke kula da masu tsananin jinya a asibitin. A yayin ziyararsa garin Goza, gwamnatin jihar Borno ta bakin mataimakinsa Umar Kadafur ya buƙaci da a sake tashi wajen bincike a gari.
Taziya musamman a wajen gwamna mai taziya mutanenmu na Goza. Allah Ubangiji ya gafarta musu. Kowa ya sani akan cewa an samu sauƙin lamarin tsaro, amma har yanzu ba ta kare ba. Ya kamata mu koma ga tsarin da muke yi na da a wajen screening inda za a yi taruwa.
A nasa jawabi, mai martaba sarkin Goza Muhammad Mai Idris Kimta ya bayyana cewa waɗannan mutanen 'yan ta'adda ba a garin Goza suke ba, shigowa suka yi garin.
Abu ne wanda idan mun bari zai sake faruwa. Tabbatar maka wayannan mutane miyagun mutanen da suka shigo din sun yi infiltrating Goza ne ba a Goza su. Kuma yanzu a haka abin ya faru dai dole za a sako shi.
Yanzu haka dai an kama mata guda biyu waɗanda ake zargi da hannu cikin tashin bama-bamai guda biyu a garin Goza, sai dai kawo yanzu hukumomin tsaro ba su cire wasu bayanai game da matan da ake sare da su ba. Yanzu haka dai kimanin mutane 33 ne suka rasa ransu. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Mustapha, muryar Amurka daga Maiduguri.
A gaida Ibrahim da wannan rahoto. To daga batun ta'addanci a Borno kuma za mu tabo batun tambarwar gwamnati da kungiyar kwadagon Najeriya kan mafi karancin albashi, inda kungiyar kwadago ta NLC ta yi watsi da yunkurin gwamnonin jihohi na a ba su damar kayyade mafi karancin albashin ma'aikata a jihohinsu. Rukayya Basha gare ki.
Kungiyar kwadago ta NLC ta yi watsi da buƙatar gwamnonin jihohi na a ba su damar kayyade mafi ƙarancin albashi da zai yi daidai da kuɗin shigarsu. A sanarwar da kakakin kungiyar kwadago ta NLC Benson Opai fitar ya ce kayyade mafi ƙarancin albashi abu ne na ƙasa baki ɗaya, ba wai na gwamnatin jihohi ba, don haka babu wani gwamna da yake da hurumin kayyade albashin da zai biya ma'aikatan jiharsa. Opa ya ƙara da cewa wannan yunkuri na gwamnonin jihohi tamkar tauye haƙƙin ma'aikatansu ne idan aka yi la'akari da yadda tattalin arzikin ƙasar yake. Comrade Nasir Kabir shine sakataren tsare-tsaren kungiyar kwadago a Najeriya. Ya bayyana cewa babu wani gwamna da zai gaza iya biyan mafi ƙarancin albashin naira 250,000 ko da jiharsa ba ta da isasshen kuɗin shiga.
Maganar kuɗaɗen shiga, duk Najeriya babu gwamnan da zai ce ba zai iya biyan mafi ƙanƙanta albashin 200,000 ko ba 250,000 ba. Ai mu muna sanar da cewa duk jihohin nan akwai kuɗaɗen raran mai da suke karɓa. Kuma maganar wannan tallafi da suka cire, me ake da wannan kuɗaɗe? Ai an zalunci 'yan ƙasa ne kuma an ɗauki wannan kuɗaɗe. An dada kuma ba su suna ta babake ransu da shi. Saboda haka ai muna da jihohi kamar ni jihata jihar Nasarawa, ai muna da abin da muke cewa mineral resources, inda akwai ma'adinai a ƙasa da ya isa a yi rike wannan jiha ba tare da gwamnati ta ba da wani abu ba. Muna da jihar Zamfara, suna da gwalagwalai da shauransu. Kai mun na fara girga miki, muna da jihohi da yawa da suna da kuɗaɗen shiga. Saboda haka mafi ƙanƙanta albashi sai an zo kan talakan Najeriya, ko ma'aikaci ne za a ce ba za a iya biya ba. To lallai su jira wannan kungiya, muna nan muna tuntuban juna kuma muna tattauna. Ina mai tabbatar miki idan ba su biya wannan mafi ƙanƙantar albashin da muke so ba, to ina mai tabbatar miki za mu yi zanga-zanga kuma za mu yi yajin aiki.
A hirarsa da muryar Amurka, Faruk Bibi Faruk, masani kuma malami a tsangayar koyar da kimiyyar siyasa da ke jami'ar Abuja, ya ce biyan mafi ƙarancin albashi doka ce ta kungiyar kwadago ta duniya, wato ILO. Don haka ya zama wajibi kowane gwamna ya biya adadin kuɗin da kungiyar kwadago ta aminta da shi.
To a gaskiya gwamnoni sai dai ko suna son su yaudari jama'a ne ko kuma ba sa son su ɗauki gaskiya. Shi mafi ƙanƙancin albashi da aka yi doka ce wacce ta samu asalinta a wato yanke hukunci da kungiyar kwadago ta duniya ILO ta ce kasashe su ɗauki wani mataki na mafi ƙaranci su sa ya zama shine abin da za a iya biyan mutum na kwadagon da ya yi. Ba a hana a cikin wannan dokar ka ba da daban da na wani wuri ba, saka ba wanda ya ce gwamnoni dole kowa sai ya biya kuɗi iri ɗaya. Alal misali, in Lagos za ta iya biyan 450,000 kuma Yobe ba za ta iya biya ba, to Yobe za ta iya biyan abin da bai kai 450,000 ba, amma dole ya kai takun karancin albashin da wannan kungiyar kwadago ta ce ayi, sannan kuma majalisar Najeriya ta karba kuma take duk shekara biyar tana tabbatar da shi, saboda ya zama na cewa ya zama doka dole ne a biya wannan mafi karancin kudin.
Yanzu dai ɗan Najeriya na jiran ganin yadda bangarorin gwamnati da kuma kungiyar kwadago za su samu bakin zaren cikin lokaci. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
Ta gaida Ruqayyah. To kada fa a sha'afa, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A duk lokacin da ake so kuma ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa ƙarfe 4:45 na rana. Ga shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci.
Masauri, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Ko katan ɗin maganin feshi sai da na sa katan 11, ko da sai da na sa leda 24.
To yanzu mun je suke gonakinmu, kuma an zo an hudu bayan shukokin mu sun riga sun fita sun fara wayau, an zo an hudu. Mun shekara 52 wurin nan kan, kuma jante na gwamnati ba ne.
Manoman jihar Neja kenan waɗanda. Da gonacin jihar ta lalata wa amfani bayan da ya banya ta kankama a gonakinsu, al'amarin da suke kallo a matsayin yunkurin kwace musu gonaki da suka gada iyaye da kakanni, kuma wannan shine batunmu na yau. A dakace mu
a Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma tashi hana su da gaggawa.
Madalla. Masu rare yayin da damuna tukan kama a sassa daban-daban na Najeriya, kuma manoma suka dukufa sosai wajen aikin noma domin samar da abinci ga iyalai da ƙasa baki daya. Wasu ɗaruruwan manoma ne a jihar Neja ta tsakiyar Najeriya suke kokawa kan wani matakin gwamnatin jihar na lalata musu yabanyar amfanin gonakinsu. Bayanai daga biyu daga cikin ƙananan hukumomin jihar ta Neja, wato karamar hukumar mulki ta Mariga da takwaratta ta karamar hukumar Mashegu, sun tabbatar da cewa akalla gonaki 440 ne hukumomin jihar ta Neja suka yi umarni a kawar da yabanyar da ke cikinsu, saboda wai waɗancan wurare sun faɗo cikin filin gonaki da gwamnatin ta ce ta ware domin aiwatar da wani shirin ta na noma na musamman da ta ce ta kullo da shi da nufin samar da abinci. Manoman da yana ganin matakin na gwamnatin Neja wani yunkuri ne na tauye haƙƙinsu na mallakar gonaki baya ga lalata musu amfani da gwamnatin ta yi. Abokin aiki Mustapha Nasir Batsari ya bibiyi wannan batu kuma ga rahoton da ya hada wannan fili.
Gonaki sama da 470 ne dai kananan manoman suka ce gwamnatin jihar Niger ta bi ta kansu da taraktocin noma a kananan hukumomin Mariga da kuma Mashegu. A daidai wannan lokaci da yabanya ta fara girma, lamarin da suka ce ya jefa su cikin yanayi na tashin hankali. Alhaji Sanusi S. Power Mariga na ɗaya daga cikin manoman da suka tafka asarar.
Ko katan ɗin maganin feshi sai da na sa katan 11, ko da sai da na sa leda 24 a kan naira 11,111, katan maganin feshi shi kuma a kan 42,000.
Duka ta hito aka fi?
Ta hito har ta kai ga guyoma, kuma Allah da ikon shi, ko da zan zagaya wurin nan mafi a kashi uku an nuna kashi 2.5 ma. Babu wanda muna magana cewar za a yi aiki a wannan wuri sai bayan kowa ya riga shuka wasu har ta girma.
To kaman gonanka ta kai hekta nawa?
A'a, hekta 13.
Na kai hekta 13 an huce gaba daya.
An huce gaba daya.
Suma dai waɗannan manoman daga garin kamfanin Bobi sun ce sun tafka asarar gaske a sakamakon wannan mataki da gwamnatin jihar Niger ta ɗauka.
Sunana Ibrahim Yarima. To yanzu mun je shuke gonakin kuma an zo an hudu bayan shukokin mu sun riga sun fita sun fara wa yau an zo an hudu
to gonakin dama naku ne koko na gwamnatin ne
eh to magana Allah gonakin mu ni dai ko da na tashi na yi waye uwayen mu nan suke noma
na ma kafin ku yi shukka ita gwamnatin bata ga muku cewa tana so ta noma a wurin ba
magana Allah ba ni da labari ko wani makwabci na kusa da ni ba mai labari idan har ta mun samu labari babu wanda zai fara ma yayi feshi balle magana shukka
yana kace shukka ka tayi wayo ta girma
tayi wayo ta girma
kaman za ta kai hekta nawa gonar taka
gaskiya gona na za ta kai hekta takwas
gona na Abubakar yaki dan wani bozu an sa masara ya ne to ya girma sosai na sa mata ki gubi guda da na kani na duka sun hude
to amma gonan naka ne koko dama wurin na gwamnati ne
eh to ni dai mun shekara 52 wurin nan kan kuma jante na gwamnati bane
kuma kai ke noma wurin nan tun lokacin
kowane lokaci ne ke noma a wajen shekara 52
ka sha hake cikin kada zalun shi mai za ka fada a cikin yan shi mai wannan hali yau shi ne komai ya fada mana kariya ne don sallo garzambo ne mai yin wannan la'anan ne
A lokacin da muryar Amurka ta tuntubi kwamishinan ma'aikatar gona na jihar Niger Honorable Bao Boso ya tabbatar da cewa sun dauki matakin ne domin akasarin filayen na gwamnati ne sai dai kwamishinan ya ce an tafka kuskure na lalata amfanin gonar jama'a a saboda haka za a biya diyar duk wanda aka yi mabarna
an riga an yi zama da karamin hukuma da community people na wayannan wuraren a tattauna an yi da cewa lallai an yi masu banna amma za a yi compensation din su
ku ba ku shiga aikin da wuri ba har sai da mutane suka yi nisa da noma sannan kuka shiga gashi har an yi musu banna
yanayi na rayuwa na yau da kullum sai shirya to ka san aikin nan akwai kayan aiki tractor da sauransu a lokacin muna training ma'aikata da za su je su fara aiki a gonaki wanda za su duka tractor kuma wanda kuma za su gyara to
yanzu kun san adadin waɗanda aka yi mabannan nan kuna da ɗaya ne
an zo da manya chairman na kankana hukumomin nan guda biyu an tattauna da su so an dauki record din su so duk mutanen da ke abin ya shafa duk za su ba su hakkin su su na ci gaba da aiki
kin ne dai masu sharhi akan lamuran yau da kullum a Najeriya suka fara yin tsokaci akan wannan takaddama tare da nuna bukatar ganin gwamnatin jihar Niger ta yi abin da ya dace domin baiwa kowane dan kasa haƙƙinsa akan wannan lamari Kabiru Abubakar mai jama'a na ɗaya daga cikin masu wannan sharhi
da zuwa akai aka zauna da su ku noman ga da kuka yi ya kai ga misali to yanzu gwamnati na so ta anshi gonan a wannan menene diyan tunda gwamnati duk tana iya daukar nauyin wannan abun a ka'ida ka kashe miliyan 1.5 abinda muke so da kai kuma tunda hanyar neman ka ne kuma in ka noma zaka samu abin da ya fi miliyan 1.5 saboda haka a talakance ga miliyan 2 ka je ka yi hankuri kaga an rabu da mutane lafiya amma yanzu a ce mutum na da hekta 5 hekta 10 an zo kuma masara ta kai ga misali an zo kuma an sake nome ta kaga ai koda bai ce komai ba a ƙari ma na hankali da zai dauka kai ka san an ci zarafin wannan mutumin kuma muna ƙara jin hankalin gwamnati cewa su sani fa yadda ka san mai girma gwamnati da shugaban kasa suna zama office suna albari da office din su haka manoman nan suke ganin wannan gonan a matsayin office din su na gwamnoni
a yanzu dai daruruwan manoman sun zuba wa ikon Allah idanu akan wannan hali da suka shiga a daidai wannan lokaci da lamuran rayuwa ke ƙara tsananta
to Allah ya kyauta masu ware ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Mustapha Nasir Batsari Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
kanko ka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawa
kan gaida na kwari da tawagarsa yanzu kuma sai
wasanni a takaice
kasarar faransa za ta nuna tsallakewa da kyar zuwa matakin kasafana na gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar turai bayan da yau litinin ta yi nasarar duke belgium da ci da nema a wasan zagayen yan 16 na gasar wasan nasu dai ya yi zafin gaske inda bangarorin biyu suka yi ta kai wa juna farmaki ba tare da samun zura kwallo ba har ya zuwa minti na karshe na wasan inda faransa ta sami zura kwallon da ya ba ta nasara lamarin na faransa dai ya zo iri daya da ingila wace ita ma ta kwaci kanta da kyar a hannun Slovakia a jiya Lahadi wanda ta yi barazanar yin wajarar da ita. Slovakia din ce ta so mashiga gaba bayan da ta zurawa Ingila kwallo daya kuma ta tsare gida har ya zuwa mintuna na karshe na rabin lokacin wasan na farko sai da Ingila din ta sami damar farkiwa. An ci gaba da fafata wasan a kunnen doki da ci 1-1 inda a minti na karshe na wasanni Ingila ta sami zura kwallon da ya bata nasara. To sai dai mai rike da kambin gasar da ta gabata wato Italia da ta fafata da Ingila a wasan karshe shekaru 4 da suka gabata ita kan bata sami wannan sa'ar ba a wannan karon domin kuwa kasar Switzerland ta yi wajarar da ita a matakin na 16 bayan ta doke ta da ci 2 da nema a ranar Asabar. Kasar Jamus ma ta sami tsallakewa bayan ta doke Denmark da ci 2 da nema yayin da kuma yanzu haka Portugal take can tana fafatawa da Slovenia. A nahiyar kudancin Amurka kuma ana ci gaba da fafata gasar Copa America ta bana inda kawo yanzu kasashe hudu suka sami tabbacin tsallakewa zuwa matakin quarter final na gasar. Argentina da Canada ne suka sami tsallakewa daga rukunin A a matsayin ta 1 da ta 2 inda Argentina take saman rukunin da maki 9 da ta samu sakamakon nasara a dukkan wasannin ta 3 yayin da Canada ke binta da maki 4 bayan ta yi nasara 1 kunnen doki 1 ta kuma sha kashi a wasa 1. A rukunin B kuma Venezuela ce ta sami tsallakewa a zaman ta 1 a rukunin da maki 9 yayin da ta biyun kuma ita ce Ecuador mai maki 4 daidai da Mexico to amma kuma Ecuador din ce yake kan gaba da yawan zura kwallaye. A yau kuma za a fafata tsakanin Amurka da Uruguay kana kuma Bolivia za ta kara da Panama a rukunin C kafin gobe Talata kuma Costa Rica ta buga da Paraguay. Brazil kuma ta kara da Colombia wanda zai kawo karshen wasannin matakin rukuni na gasar ta bana. To karshen labaran wasannin kenan.
Akai da ni sanyin na. Yanzu kafin mu yi sallama da ku masu sauraro ga labarai a takaice.
Kotun kolin Amurka ta yanke hukunci a yau Litinin cewa tsohon shugaban kasa Amurka Donald Trump yana da kariya daga gurfana a gaban kuliya kan duk wani aiki da ya yi a hukumance a lokacin da yake kan karagar mulki na sake zabansa 2020 da ya yi rashin nasara amma banda abin da ya yi ba na hukuma ba. Babbar kotun ta Amurka ta baiwa kananan kotuna damar yanke shawara kan ko a ƙarƙashin waɗanne abubuwa Trump zai iya fuskantar tuhuma. Sansanonin sojin Amurka da ma'aikatansu a sassan Turai suna cikin shirin kota kwana bayan sabbin bayanan sirri sun yi gargadin yuwar kai harin ta'addanci da za a iya auna kan sansanonin ko kuma ma'aikata. Wani jami'in tsaron Amurka ya tabbatar wa BOA cewa sansanonin sojin Amurka a sassan rundunar haɗin gwiwa ta EUCOM an daga matakinsu zuwa dakarun tsaron halin da ake ciki wato Charlie wanda ke nufin wani hari na iya faruwa. Yau Litinin Isra'ila ta saki shugaban babban asibitin Gaza a matsayin wani bangare na sakin Falasɗinawa da dama waɗanda aka mayar da su zuwa Gaza domin kula da lafiyarsu. An tsare Muhammad Abu Salmiya tun a watan Nuwamba bara ya jagoranci asibitin Shifa wanda sojojin Isra'ila suka kai wa samami a cikin watan Nuwamba yayin da suke zargin cewa mayakan Hamas suna amfani da asibitin a matsayin cibiyar bada umarni na harkokinsu. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa makaman tsaron sararin saman ƙasar sun harbo jirage marasa matuƙa na Ukraine 36 da suka kai har-har a yankunan Rasha da ke iyaka da Ukraine. Ma'aikatar tsaron ta ce ta harbo jirage marasa matuƙa 18 a yankin Bryansky yayin da ta harbo 9 a yankin Kursk da kuma wasu ƙarin 9 a Belgrade.
Masu sauraro da haka ne kuma za mu kammala shirye-shiryenmu na yinin yau Litinin. Sai kuma zuwa gobe da safe idan mai duka ya amince ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Leathers Gresham da ma injiniyarmu na wannan dare Mr. Rob McLean. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asubahi ta gari. Ma'asala.